Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC.
Usman Kabara ne yake muku sallama da fatan kowa yayi ni lafiya a wannan yammaci na Laraba 3 ga watan Yuni shekarar 2015. Shirin yau da gobe kuka kamo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.22 da kuma mita 25 da kuma internet a dandalin voa.com da kuma voahausa.com mai taya ni gabatarwa ita ce
Jamila Kabiru Fage da fatan kun wani lafiya. Yau Laraba ranar da shirin yau da gobe ke mai da hankali ne baki ɗaya kan siyasa. Yau ma dai muna kan batun mu na tsarin raba daidai ko daidaitan rabon mukamai da gurabe tsakanin 'yan ƙasar Najeriya a ma'aikatu da ma makarantu. Yau ma tattaunawar mu tana jihar Adamawa ne tare da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da jama'arsa.
To wato akan batun yadda kuma gwamnati za ta yi amfani da shafukan sada zumunta ta kafofin yanar gizo kamar irin su Facebook da Twitter, to an tattauna tsakanin wannan magana.
To sam abun ni baya min dadi musamman ma kamar in an koma ta gefen Facebook da su Twitter din nan, sannan kuma haka cikin wasu jaridu zaka zo ka gani ana nuna kamar ita shugabancin Buhari kamar akwai bangare.
Menene matsalar ƴan kudu ne da arewa Ahmad Abubakar Dakta?
Shugabanni musamman na yanzu da muke da su sai sun tsaya an gyaro abu mare tantanta akwai buƙatar a samu canji duk mukamin da za a sa a yanzu ai wannan gwamnatin sabuwa ce.
To haka yake. Halima Abdullahi kuma tana nan tafi anjima da filinta na dafe-dafe inda ta yi hira da Dr. Halima Adamu ta masaniya kuma ƙwararriya a fannin abinci da kimiyyarsa. Ku biyo mu duk a cikin shirin yau da gobe.
Yanzu dai za mu fara ne da Isa Lawal Ikara da labarin ɗan iya.
Babban abin da ke damuna in ji dan iya shine halin haula'in da muke ciki a Nigeria. Gashi ko an tabbatar da manyan masu kudin Afirka na kasar mu sai dai sun bar mu muna ta kurbar wuya. Ita kuwa kasar mu idan ana maganar tarin tilin dukiya to tana cikin jerin jirinjan manyan kasashen duniya. Kai Nigeria ma na cikin kasashe 10 dake da tarin danyen mai gangariya. Kuma masana sun ce ko arzikin man nan kawai ya ishi ƴan ƙasa su yi ta fariya, amma a maimakon haka an bar ƴan Najeriya cikin wata sarƙaƙiya har ta kai ga idan ɗan Najeriya ya fita wata ƙasa ko ya kai ziyara a wata cibiya sai ka ga duk an tsirar da tsirfar tsananin tsangwamar shi kamar wata mujiya, saboda tunanin mafi yawan kasashen duniya shine ƴan Najeriya san ba su da gaskiya. Nace eh gaskiya dan iya Najeriya fa tana cikin wani kunci domin ta yi fice kan harkar harkallar cin hanci. Shi yasa kasar dudun babu wutar lantarki ballantana fa a inganta asibitoci. Gashi talauci ya hana ƴan ƙasa su kuni har ya kai ga wasu ba ma sa iya cin abinci. Rashin inganta harkar ilimi ma ya jefa mu cikin jahilci da tumasanci. A Najeriya ne zaka ga mutum ya tabka labce challafi amma saboda zalunci ko da an je kotu sai kawai a bar shi babu wani tsayayyen hukunci. Amma duk da wannan sai kaga talakan Najeriya na ta zuba kawaici har dai ta kai ga an taka takun tattake mai yanci. Idan kuma ya zabure yana fafutukar ganin ya samu yancin shi sai a ce lallai sai yayi fadanci. Dan iya ce to aini kullun tambayar da nake na ikar ita ce shin waɗanne haƙoƙi ne wai ƴan ƙasa ke da su akan gwamnatin su? Ko kuma in ce me da me kundin tsarin mulkin ƙasa ya ce a yi musu, don ni gani nake dole gwamnati ta kiyaye musu manyan buƙatunsu. Idan wata hayaniya ko hayagaga ta taso to ta yi ƙoƙarin ganin babu wanda ya rasu. Kuma idan ƴan ƙasa sun tattago buƙatunsu suka jirge wa gwamnati to kada ta share su. Ta kuma tabbatar da ta yi dukkanin ƙoƙari wajen ganin ta magance talauci ta yadda ƴan ƙasa za su samu na ajewa a asusu. Game da haskaka harkar lafiya kuma a gyara asibitoci don tsamo ƴan ƙasa daga dukkanin na ƙasu a bangaren ilimi kuwa kamata yayi a samar da ƙwararrun malaman da duk inda ake zuwa koyarwa za a je da su su kuma masu kuɗi su rinka taimakawa na ƙasa da su kada su ce kuɗin su wai sai ya su ya su ta haka ne kawai zaka ga ƴan ƙasa na tawar kajama da wari sarjin dadi har ma idan sarari yayi su shafar fesu nace dan iya to Allah dai ya kade mana dukkanin fitina ya raba mu da matsanancin tsananin yanayin da kan kawo juyin waina ya kuma raba mu da cece kucen da zai kai mu ga cutar da juna idan muka ga za a cutar da junan mu sai mu tattara mu taru guri guda don mu hana kada mu bari waɗanda muka zaba su yi mana rukon sakaina ko ko muna gani mu zula musu ido su dinga ci mana amana a maimakon haka ya kamata mu gane komai ya taso akwai bukatar mu zauna idan ya so mu kira dukkanin masu ruwa da tsaki don a tattauna ta haka ne kawai za mu samu zaman lumana saboda kowa ya samu abin da yake nema babu sauran jefa karan tsana
hada kan mu a yanzu shi ya rage zamanin nasara mun dage zamin nasara kan mun dage sarkar bauta da mun shirge
to haka yake yanzu kuma bari mu tafi ga amsoshin tambayar mu ta jiya akan yadda gwamnati za ta yi amfani da shafukan abota domin isar da mu
sakon farko daga Ibrahim A Bukar da Maturu yace ina ganin za ta iya yi idan ta ga dama kuma alhamdulillah matasa da yawa suna amfani da kafar sadarwa ta internet saboda haka kira na ga gwamnati shine ta bude wani shafi wanda za ta ringa sanar da al'ummar ƙasa halin da take ciki
shi kuma Mudassir Muhammad Tafawa Balewa yace a gaskiya su social media nan tamkar hanjin jimina ne akwai na ci akwai na zubarwa don haka sabuwar gwamnati sai ta yi taka tsantsan wajen yin amfani da social media don kar kuma garin gyaran gira a tsone idanu
sai Abdul Karim Hassan Macina yace mishi haba mana aini kuwa a gani na kafofin sada zumunta an yi amfani da su wajen tallan manufofin sabuwar gwamnatin mai ci yanzu don haka ni ana watananin ta inda aka hau ta nan za a sako
bayan wannan Mudassir Muhammad Tafawa Balewa din ya saki da ya ce gaskiya ne aboki na naji dadi da ka fahimce ni amma fa su social media akwai bukatar gwamnati ta musu karatun ta natsu kafin ta so mu amfani da su wajen tallafa manufofin ta in kuwa ba haka ba to za a yi kitso da kwarkwata fatan mu dai shine Allah ya taimaki sabuwar gwamnati akan kyawawan manufofin ta
sai kuma sakon Mu'azzam A Ibrahim yace ta inda aka hau ai ta nan ake sauka abin da nake nufi ta hanyar da suka bi suka yi campaign ta nan za su bi domin babu wanda baya yi a cikin su
Hafiz Sani Murabus Attajiri yace wannan ai aikinmu ne ba ma sai ta bukata ba da zarar ta yi abu mai kyau za mu kasance masu yada shi ga duniya cikin gaggawa ganin yadda wanda ke kan mulkin namu ne tun a baya ma har shafuka muka bude don tallata shi lokacin takara kamar kungiyar da nake financial secretary ta Buhari ya aqida ta kasa tabbas mun ba da gudunmawa kuma muna kan bakanmu har sai Muhammadu Buhari ya kammala shekara 8 dinsa in ma yana bukatar ƙari a shirye muke mu mara masa baya Jamila ina ga wannan ya manta akwai demokradiya go
to ai shine fa sai kuma sakon karshe daga Dan Juma Haruna yace gwamnati za ta bude shafuna da suna daban-daban a kafofin yada propaganda kamar su Facebook da Twitter su yi kokari su nemi haɗin kai da kamfanonin yada labarai da jaridu da mujallu na cikin gida na waje cikin harsunan turanci, Hausa, Yarbanci da Inyamuranci. Kai duk inda gwamnati ta san jama'a na amfani da su wajen sadarwa ta social media, to ta yi da gaske, ta ba da himma, ta sa ido, ta dau matakai wajen samun gwanaye su ta watsa propagandar gwamnati. Su kuma gwanayen su rinka kula suna yabawa masu sa comment, suna kare gwamnati da shugabannin domin na taba samun yabo daga Press TV Iran. Gashi dai ba komai suka bani ba amma sai na ji dadi da suka yaba da ni domin na dau tsawon lokaci ina taimakawa wajen kare mutuncin su da darajar tashar bayan haka akwai kafofi daban-daban da suka yi ta yaba mun sai in ji dadi in ƙara himma
wato ina lura Jamila yana nufin masu sa comment kaman kenan in gwamnati ta ce kaza sai mutane su tattofa albarkacin bakin su
shine
comment din ko
sannan kuma yayi magana akan a samu gwanaye dan ka san da ta social media dinnan ana dan samu kuma rashin fahimta fahimta saboda yanzu kowa zai iya amfani da shi wajen yada labarin wani lokaci kuma labarin gaskiya ne wani kuma lokacin ba gaskiya bane ba
da dan kishin gida hai ma sai ya matsa wayarsa ko kuma ya matsa computer sa
to ai shine
eh to da fatan za a ci gaba da aika mana sakonni kamar yadda aka saba muna godiya kwarai
to madalla yau tattaunawarmu a zauren matasa tana jahar Adamawa ne tare da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da jama'ar sa inda za su tattauna game da muhimmancin amfani da kafofin sada zumunci ta internet a yau
jama'a masu sauraron mu barkanku da yammaci da kuma sake saduwa da ku a wannan shiri na yau da gobe a yau dai a cikin shirin na yau da gobe zamu tabo wani batu ne da ya shafi Najeriya kuma abin da ya shafi shugaban Najeriya na yanzu Muhammadu Buhari da farko ya sunan malami ne da kanin damana
kana tare da Malam Manu Posta Adamu a nan jihar Adamawa cikin garin Yola sannan kuma shugaban masu buga waya da masu sauraron radio na nan jihar Adamawa
to bayan shi a hannu haguna akwai
Basiru Magari ga yadda fata Yola South
bayan suma da Alhaji Manu in na faɗi sunan daidai in ka duba an yi zabe sabbin shugaban ne ko kuma in ce shugaban Najeriya tuni har ya karbi ragamar mulki ya masu ma'aikatar da ayyuka kamar yadda ƴan Najeriya suka zako da asoma me zaka bayyana dangane da yadda ƴan Najeriya da farko tukunna kuka fito ko kuma aka fito kwai da kurkwata aka yi wannan zabe
to alhamdulillah a gaskiya Malam Ibrahim Abdulaziz wannan zaben an yi shi bisa ga yadda kowa yake so idan ka gani kudu da arewa gabas da yamma an fito an yi zabe kuma an zabi wanda ake so sannan kuma wannan zabe ne wanda talakawa suka fito kansu da kurkusan su suka zabi shi Muhammadu Buhari har Allah ya kai ga yaci wannan zaben sannan tun lokacin da Allah ya bashi wannan nasaran kuma fatan alheri ake ta masa da kuma irin shi karan kansa kalamun da yake wa ƴan Najeriya kalamu ne wanda yake daidai da zukatan talakawa
to zan dawo gare ka amma ban je ga shi malami na hannu haguna malam Bashir kai kuma me zaka dada kan abun da ya fada
to alhamdulillah Allah ya kamar yadda Manu Adamu ya fada haka ne General Buhari dai kowa ya san shi a Najeriya ba sabon mutum bane kuma shugaba ne na kurai kuma mu yi masa fatan alheri kowa ya san Buhari dai bare ce amanan mutanen Najeriya
ba gani tukunna yadda a gudanar zaben wato yadda kusan a iya cewa an hade ne wajen zabe ko kuma a'a akwai abin da ya fito
zabe dai kowa ya san gaba daya aka hade da Krista da musulmai dukan mun taro mun je mun zabe shugaba ba wani bambancin addini ko bangaranci ko kabilanci babu kowa ya san wannan mun yi zabe mun gama lafiya kuma in Allah ya yarda muna samani General Buhari zai ma kowa adalci.
To yana kuke tsammani abin da ga shi Manu Adamu a matsayin ku na masu sauraron kafafin yaɗa labarai. Idan ka duba kafafin yaɗa labarai musamman ma abin da ake kira kafafin yaɗa labarai na sada zumunci ko kuma abin da ake kira social media. Me zaka ce dangane da yadda wasu masu bayyana ra'ayinsu a irin wannan kafofi suke bayyanawa ganin yadda Najeriya nan ake kokari a dinke?
To sam abun ni baya min dadi musamman ma kamar in an koma ta gefen Facebook da su Twitter din nan sannan kuma a cikin wasu jaridu zaka zo ka gani ana nuna kamar ita shugabancin Buhari kamar akwai bangare kamar ko na addini ko kuma kamar na kabilanci kamar haka to kuma in an lura a yanzu Najeriya ya kamata mu fahimci mun wuce nan sannan kuma shi General Buhari tunda ya tashi a rayuwarsa kowa ya fahince shi mutum ne wanda yake da kishin ya ga kasansa gabakidaya an samu an ci gaba a kullum yana Allah wadai da irin zaluncin da Najeriya take ciki da irin koma bayan da al'umma suke ciki a ko ina manya idan sun hadu sun yi meeting manyan Najeriya sai ka ji ita kalamun General Buhari za ta fito daban da kalamun su manyan domin shi in yayi magana daidai da zukatan talakawa daidai da abun da Najeriya take nema irin shugabanci wannan mutum
idan haka ne kafin je ga shi Malam Bashir Malam Manu ta bayyana takeicin ka dangane da yadda wasu kafofin yaɗa labarai na sada zumunci wato social media suke irin cicikar sabar gwamnatin kamar yadda ka faɗa me yasa ake hakan kake gani
to abun da yasa ake haka wasu sun amfani da wannan dama ne ta gefen wasu jambiya ce ta fadi don haka za su sassara shi ba tare da sun duba yanayin da Najeriya take a ciki yanzu ba bai kamata a ce misali tunda siyasa ya wuce kana wata jambiya daban don shugabanka bai ci ba ka ce wai yau ka fito kana sassa domin kana ga zabe mai zuwa can naka ya ci in ka lura shi shugaban da ya shure shi Goodluck Ebele Jonathan shi ma a gaskiya dole ne mu yaba masa bisa ga irin rikon da yayi da kuma irin hazakan da ya ta wajen bai wa shi janar Buhari mulki a lokacin da yaci duk kasajen waje sun bashi numban yabo to mu ma ya kamata mu sa fata domin shi shugaba shugaba ne dole ne mu girmama shugaban mu duk inda yake sannan kuma kada amanta janar Buhari shi ma yanzu babba ne kuma shugaba ne kuma ya kamata da musulmi da krista mu yi masa mu ba aya mu masa fatan alheri
to naji to ban dawo zan dawo gare ka amma ban je ga shi malam bashir malam bashir kaji abin da shi ya faɗa irin yadda wasu kafofin yaɗa labarai ke musamman ma na social media din ke fitar ke haka dan ka duba wasu ga ganin kan cewa me yasa jama'a ma suke yadda da abin da irin waɗannan kafafin yaɗa labarai na social media suke faɗin ganin kan cewa wasu din ba tantancewa ko ma ba gaskiya bane kazan kurege ne
alhamdulillah wannan rashin fahimta ne ga mutane indai mutum yana da fahimta mai kyau da bai kamata ma yana sauraro irin wannan sukan da ake yin nan gaskiya ba da kyau janar Buhari dai kowa ya san yanzu muna ce jami'ar APC yayi ma yana
yana ce rashin fahimta ne kai kana yadda da abun da irin waɗannan kafafe suke fadi
gaskiya ban yadda ba
me yasa baka yadda
abinda yasa bana yadda abin yadda suke fadan nan ba haka yake ba
malam bashir ban katse ka ban dawo ga shi Alhaji Manu Adamu abin da yasa kun zanda gare shi a matsayin ku na waɗanda ke sauraron kafafen yaɗa labarai kuma kuke sharhi na farko tukunna kana yadda da abin da irin waɗannan kafafen yaɗa labarai su tare suke bayyana
samsam ni bana yarda saboda mutane kalilan ne wani mutum shi kadai sai ka gani ya dauki wannan daman ya je ya saba rasan sa bai san mai yana abin da duniya yake ciki ba bai ma ciki hankalinsa sai ya tura abin da zai tada hankali ya harzu ga mutane shi kadai ya tura abin da miliyan mutane za su gani kuma su karanta kuma su gani ko kamar haka ne
To za a ji cigaban wannan tattaunawa in Allah ya kai mu ranar Laraba sannan kuma kar a manta shirin yau da gobe ake saurare yanzu bari mu je ga Dr. Ahmad Muji shin menene bambanci ne tsakanin yan arewa da kudu da ake samun irin wannan abubuwa
Shi dai wannan maganar federal character din na yanzu ya zamo kamar magana akan arewacin Nigeria da kuma kudancin Nigeria to ba ma a kallo arewacin Nigeria saboda kawai gani ake yi ai ba ma su da kwazon ko kuma fasaha ko kuma mutanen da suke da kwakwalwar da za su yi aiki to sai kaga cewa su yan kudancin Nigeria suna ta cewa a cire federal character daga cikin lamari a yi shi kawai to mu a koda yaushe daga arewacin Nigeria sai dake tijin magana akan yawa
mu a arewa ci mu muke janyo kan wannan matsala gaskiya duk dan kudu idan an zo ba da mukami ko menene zaki ji suna cewa ai mu ɗan arewa dauko mu kawai ake ana ba mu mukami amma ba mu wannan karatun ba ko ba mu da cancanta wani lokacin idan sai ga dan arewa ko a jarabawa ce ta waye zaga yadda su suke samun result din su yadda muke samun result din mu a dan arewa zaga akwai bambanci su gani suke idan dan arewa yana da yayi karatu yi samu distinction a jarabawa to gani suke idan za a kwatanta shi a can ya fi haka so da mu dan kamar ba mu ake yi kawai dan a ce mun kamo su kamar ba mu da kwarewa ba mu da cancanta kawai duk abin da za mu dora mu ake yi kawai dan a yi mana kaka to wannan ya kawo mana cikas kuma gaskiya shugabanninmu su zuga janyo misali zan baki akwai taimakon da ake yi wa dalibai a dauki nauyinsu su tafi kasashen waje su je su karatu kwanan nan ya fito shekarar da ta wuce ya fito idan aka sami yan arewa mutum huɗu a sama da mutum 200 na jin ko fiye da haka a wannan shekarar ma an fito da list din babu dan arewa ko daya babu wani wanda zake gashi dan Kano ne ko dan Katsina ne ko Sokoto ko Maiduguri ko gaba daya babu ko guda daya a sai gaba daya a arewa babu wanda ya secondary isa mun nine credit duk waɗannan yaran da suke cin jarabawa ba mu da su a ce amma su degree ba wanda ya samu ta class duk waɗanda muke fitarwa a jami'ar Bayero Jami'in NABU da kuma dan fuje sakwarar Sauran University da muke da su to inda matsalar take mu gaskiya ba mu amfani da cancanta manyan su kuma kudu gaskiya cancanta suke dubawa idan an zo dewa abubuwa an ce ana son a dau ai eh mutane za su kawo takardu amma za su duba waɗanda suke da kwarewa su za su dauka amma mu ba za a dau wanda ya cancanta ba kiri da mu dan talaka zai shiga jami'a ya yi karatu ya fito da first class amma idan aiki ya samu ana neman ma'aikata idan ya mika takardunsa za a je takardar nan a gefe wane kawo sunan danka wane kawo sunan uwanka wane kawo sunan kannan matarka sa shikenan abinda muka iya idan an zo bekansu ya fito za a dau aiki ko kuma wani chance ya fito za a dau dalibai a tura su makaranta sai dai mu tura sannan matanmu mu tura ƴaƴanmu mu tura ƴan uwanmu kiri da mu zuwa waɗanda suke da cancanta suke da merit first class student kasinan kwari masu azaka waɗanda suke fitar da results in suka fita aka tsoro da dan arewa inda za su je a duniya ko ta kasa ce daga kasashen larabawa zuwa na turawa zaka samu yan arewa suna fita da first class a digirin su ko a digiri na biyu ko a digiri na uku amma mu anan duk lokacin da aka samu dama ka daukar ai wannan fa masu kokarin wallahi abin da zai baki mamaki ki daina zancan wai mutum ya tafi Abuja ko ya tafi kasashen ku anan jahar Kano ne za a ce za a dauki aiki an watakila manyan makarantun mu a kai takardun kowa da fito ko kuma ba ma manyan makarantu ba kuma wai irin aiki ne ku kai takardun ku ana neman masu digiri kai kana da first class din da students ɗinka da komai wani zai zo ta gefe kawai saboda shi yaron wani ne ya ɗebo takardunsa ba su kai naka ba da zajjar su fata kai taka ba ƙwarewarsa bai kai taka ba ilimin shi da iyawarsa kwata-kwata bai kai taka ba amma saboda suna so su yi amfani da wannan damar su dinga sata kuɗin gwamnati su riƙe kuɗin gwamnati sai kawai ajiye takardun ku sai a tura wannan takardun duk cewa da za a yi to da haka laifinmu ne laifin shugabanninmu ne mun saba komai namu ba za mu tsaya mu dubi cancanta ba sai mu dinga tura mutanenmu kawai sakaka shi sa kuɗin suka rena mu to da haka gaskiya tsarin cancanta ni shi na ce da shi wannan tsari da aka kawo wai a dinga tura mutane kawai a ɗau mutum bai cancanta ba a tura shi sai ya je cikin yan kudu turanci ma yi kasa yi ga an je mitin kun fita za ku yi mitin ga yan kudu an zafo su kai yan arewa yan kaɗan za ki gani a tashin mutum turanci na mun cibiyar wallahi wani ba zai iya ba mun cibiyar ba zai iya ba me yasa ba wai babu waɗanda suka iya turancin ba ne a'a saboda su waɗanda suka tura shi sun tura shi saboda suna son su amfani da wannan damar domin samu kuɗin gwamnati ba cancanta ba ko da haka dole sai an dawo baya sai an yi warwara shugabanni musamman na yanzu da muke da sai sun tsaya an gyaro abu mere cancanta akwai bukatar a samu canji duk mukamin da za a sa a yanzu ai wannan gwamnatin sabuwa za ta zo ta yi sabon lale kusan kowace ma'aikata za a nuna sababbin shugabanni kusan daga jihohin zuwa ƙananan hukumomi zuwa ma'aikatan federal government da ake da su shi shugaban ƙasa da 'yan majalisa da sauran mukarrabansu da gwamnoni za a zo a yi naɗin sababbin ma'aikata waɗanda za su riƙe guri-guri wallahi idan ba cancanta kuka bi ba sai mun ci gaba wannan halin babu canji a kai mun zaɓi wannan gwamnati ne domin a samu canji to lallai canjin sai an koma an bi cancanta duk wani mukami da za a bayar a duba waye ya karanci wannan fannin yana da ilimin wannan fannin yana da experience ya taɓa ayyuka wanda in ya shiga wannan fannin zai kawo gyara zai kawo canji irin su ya kamata a ɗauka amma wallahi in dai za mu dinga ɗaukan kowa ne ya ba da kuɗi lokacin zaɓe kowa ne a ɗan gidan wane ne ko ɗan gidan sarauta ne ko ɗan gidan tsohon gwamna ne ko kowa ne wani da ake ganin babban ɗan siyasa ne su dinga kawo mutane akwai gyara Allah da ya sa mu gyara
amin ya rabbi tarkashi kamar fada akwai aikin ba karami bane ba
wallahi aikin yana kan shugaban kasa da shi da mukarrabansa matakar shi da kansa da mukarrabansa ba za su tsaya su kalli rayuwar Najeriya lallai Najeriya su dauke ta a matsayin kamar gidansu bane Najeriya tana buƙatar shugabannin su kalle ta a matsayin gidansu ya za a yi gidanka kana ganin yaro yana neman ya rushe wani irin mataki za ka ɗauka ka gyara sai ka canza tsari wallahi sai ka canza salo
So, akai da Ahmed Abubakar Doctor. Yanzu ga Halima Abdullahi da filin da fadafe da ƙarshen hirarta da Dr. Halima Adamu.
Wata shawara zaki bawa al'umma baki daya kan kula da lafiya ta hanyar abincin da nake?
Abinci dai ce ya zama dole. Ba gidi ne shi cin abinci. Kuma gurgurdan inda kake da abin hannunka kai za ka san abinci kai dai kana son ka ci balar banda nama ina da daddawa banda kihi ina da wake to wannan haka za a yi banda kuɗin sayan mai na ɗan sai nama mai ɗan tozo ya wadata kin gane ku ita hashi haka ake rayuwa abinda za ka iya akai amma ka tabbata abincin duk da za ka ci ya zama balance komai na sashen abinci yana ciki su biyar ɗin da ma ruwa shi aje shi gaba ya zama dole yau ki shi ne miki sannan jama'a su san cewa dan adam wata sa'a mamaki shi ne kin ga yanzu a riga in gari ya zafi ruwa ya janye abinci ya rugumi ake tashi fa ake har canza kasa to kai dan adam da ba za ka tashi ka canza kasa ba wani dubaru za ka yi ka tabbata cewa an bada abinci shine priority na abinci ya za a daratta abin tsakar gida miji ya aje shinkafa ko ya aje masara ita Allah ya bashi ke wani dubaru zaki kidaratta dan waken naira 20 ko ɗan awara ta naira 50 za ta iya kawo bambanci ya daraja abincin tsaka gida kin gane ko sannan a nemi mai tsafta kuma a ci akai-akai ka a guji tsallake a ce ai ba zan ci na safe ba a ci koya ne yana taimaka sannan Allah ya sa kana da wata wani hali na wani al'amura wanda zai shafi lafiya kamar kai kiba da yawa kana da ciwon hawan jini kana da diabetes akwai abubuwan da shawara wanda za ka yi ka kare kanka ko ka taimaka ma kanka wajen rayuwa amma bincike ya gwada ci a ta da yawa musamman kayan zamani wanda ake kira fast food masu matsi da gari-gari da zaki tare da zama turus zamani ya kawo a latsan wani abu wuta ta buɗe a latsan wani abu ne kaza da rashin atisaye irin kai da kawo da jama'a da suke irin tafiya zuwa masallaci ƙasa bincike ya gwada suna na lafiyar mutane ci sai ka tunga sai a canza amma a karbi abinci ƙaramin ɗanka ka hana shi abinci tun da ƙwaƙwalwarsa ke girma ko kuma kana ta ƙoƙarin sai mai float da gidajen da wai in ka mutu zai gada kafin ya mutu kafin ka mutu din ya girma ƙwaƙwalwarsa ta samu cika zai je ya tashi bai da basira wai yana da kanta kafin ta to an yi ba a yi ba
na'am
a taimaki rayuwar mutane ta abinci mai kyau mai tsafta kuma akai akai
na'am
kuma a priority tunda yanzu priority ya canza da ina karar kudin mai gida 80% abinci yanzu ko da ƙar 5% ke abinci an biya haya an biya nefa an biya ruwa an yi gayo an ba tela an je salo to shi yasa kusan ake da yunwa da ake kira hidden hunger yanzu in kana tafiya a mota za ka ga mutane suna san duk wallahi ba san ɗanyen gaba ne ta tayuwa jinin su ne bai da kwari saboda abin da ya ci ba bai gina jini gari da tsite ba bai bada jini kuzari yake baka to abin da ke bada jini sinadarai ne da ake samu a wasu abinci yanzu wanda suka yi tsada wanda ba a ci kiga ana ta san dokan hanya ba jini
ya ne
yawa to shine yake san jama'a su ga tima da za a bada abinci musamman masu bukata abinci kananan yara da mata masu hidima haihuwa shayarwa bukatun su na abinci ya karu in adalci za a yi sai a kara musu to amma mu al'adar mu wanda zai zidda ko kware jini a wata oga shi wake cinye komi waje na akwai wani dan bincike da ne na restaurant da gidajen suya da tsire su balan sai naga karuwa suke a garuwan mu amma sai naga maciyansu kuma maza ne kuma ko wata ba su ko kwarza ne na jini ya zuba jikin su ita ko mace duk wata tiya nawa ta jini bayan shekara nawa tiyoyi nawa na jini an fasi ko har haila amma me kake ci na gina jini babu to kaga wannan tibi a sai an review mu tabi inda muke su irin wajen kalaba ai kato tukunya da tsutsa da kwari da kwakowa ita zai ci
na'am
a ce waje a ce za a ci dadi abin mabukatan abinci kananan yara masu bukatar girma
na'am
masu bukatar yaki da kwayan cuta sannan mutum mai hidimar daukar ciki da shayarwa haihuwa da shayarwa a ce su aka yi neglect
to likita mun gode Allah ya saka da alkhairi
na gode
to haka yake sai mu ce Jamila me ce tambayar mu ta yau kuma
to Usman da masu sauraro muna son ne mu ji me za ku iya gaya mana kasancewar an samu nasarar kwato wasu mata daga hannun Boko Haram kwanakin baya din nan kenan ko wasu da dama daga cikin su na da juna biyu to wani taimako ya dace a basu ne
to sai mun ga sakonninku ta shafukan mu na Facebook kamar yadda aka saba da su Twitter duk wanda mutun yake da halin aikowa to duka ƙarshen shirin yau da gobe kenan na yau sai mu ce Allah Ubangiji ya kai mu gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ita
Jamila Kabiru Fagin
sai kuma wanda ya hada mana sauti ya kuma jagoranci shirin sannan ya bada umarni ta fara girma ta fara a madadin injiniya mu na yau wato ke Usman Kabara ne daga nan birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa bisalam
This program has come to you from the Voice of America, Washington.